Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya yau ranar Asabar 25 ga watan Mayu shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Amurka ta za ta aika da karin sojoji zuwa gabas ta tsake domin su kare dakarun Amurka da ke fuskantar barazanar hari daga Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da Juma'a yawancin su suna cikin kariya. Trump ya faɗa manema labarai lokacin da yake amsa tambayar wakilin murya Amurka. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya ce ma'aikatar tsaro ta Pentagon za ta baiwa komandan dakarun Amurka a gabas ta tsakiya fasahar kakkabo makamai masu linzami da ƙarin hanyar tattara bayanan sirri. Da yake magana da manema labarai a Pentagon, jami'in rundunar sojin ruwa Rear Admiral Michael Gildy ya ce yawan dakarun da za a aika za su kasance kusan sojoji 900. Ya ce sojoji 100 ce cikin sanarwar shugaban kasa da sakataren tsaro mata da maza ne da yanzu haka suke yi a yankin, amma su kuma waɗanda suke can an ƙara musu lokaci domin samun ƙarin kariya. Prime Minister Britania Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyar ta masu ra'ayin mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar Britania cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron. Bayan fuskantar tashin hankali da barazanar yin murabus daga yawancin ministoci, jiya Juma'a May ta sanar da cewa za ta ajiye aiki amma kuma za ta ci gaba da zama a matsayin Prime Minister har sai 'yan jam'iyyar ta sun zaɓi sabon shugaba, kuma tana nan har lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Birtaniya a watan gobe. Murabus ɗin na May, ko da yake ba lalle ba ne, ta bayyana ta yaya kuma koyaushe ƙarƙashin wani matakin jijjiniya Birtaniya za ta bar ƙungiyar tarayyar Turai a cewar wasu ‘yan jam'iyyar da manazarta. Duk wanda zai maye gurbinta zai fuskanci irin ƙalubalen da suka karye May, lambarin da ke kan gaba tsakanin waɗanda suke son Birtaniya ta kasance da ƙungiyar tarayyar Turai da kuma waɗanda ba sa goyon baya. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai Afghanistan sun ce wani bam da ya tashi a wani masallaci Kabul da ke cikin makin lokacin da ake sallar Juma'a jiya ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. A wani hari na daban kuma, wani harin bam akan hanya ya raunata sojojin Romania 4 a kudancin lardin Kandahar. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar da mazauna babban birnin Kabul sun bayyana cewa malamin da aka kashe mai suna Mallavi Samirullah Rehan yana cikin jan sallah ne bam ya tashi. Harin ya raunata akalla mutane 16, wasu daga cikinsu an ce suna cikin mummunan yanayi. Nan take dai babu wani da ya dauki alhakin harin, wanda jami'an kasar suka ce da alama harin ya auna Mallam Rehan ne. Jama'ai dai sun zargi kungiyar Taliban da kitsa harin, amma mai magana da yawun kungiyar ya musanta ce hannun kungiyar a harin. Jiya Juma'a babbar kotun kasar Kenya ta amince da dokar da ta haramta neman jinsi ɗaya a kasar. Karkashin kundin tsarin mulkin Kenya, dokar ta haramta aure tsakanin jinsi ɗaya, an kuma ƙara tabbatar da ita jiya Juma'a wadda ta tana da hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari. A muhawarar da aka yi a kotu, alƙalan da suka saurari shari'ar sun bayyana cewa babu wata ingantacciyar shaida da ke nuna cewa ana nuna masu neman jinsi ɗaya bambanci. Haka kuma alƙalan sun yi jayayya kan cewa warware wannan doka zai buɗe hanya ga auren jinsi ɗaya. Suka kuma ce babu wata shaida ta kimiyya da ke nuna cewa da haka aka haifi masu neman jinsi ɗaya. Daga ƙarshe ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad ya gana da shugabanni daga makwabciyar ƙasar Pakistan jiya Juma'a don tattauna akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. Zarif da ministocin harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi sun jagorci wakilansu a tattaunawar. Kafin jami'in diplomasiyyar Iran ya kai ziyara ƙasar yayi wata ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan. Jama'ai sun ce tattaunawa za ta mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin yanzu haka. Takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka na ci gaba da zafafatun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakin daƙil harkar sayar da man Iran a ƙasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a yankin a matsayin mai da martani akan abin da ya kira barazana ga Amurka.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Kasim Muhammad, mai sana'ar saida kayayyaki da kuma yin turaren wuta. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirar su ta kasance.
Malama Maryam, sana'ar me ake yi?
To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki. Sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu.
Wani irin kayayyaki ake sayarwa ko wani irin sana'ar hannu ake yi?
To, ina sayar da atamfofi da laces da material da costume haka da kuma takalma da galin kyalkyali na mata.
To, sana'ar hannu kuma fa?
Sana'ar hannu ina yin turaren wuta.
Turaren wuta? Da Maiduguri?
Ai, na Sudan ma.
Ke Sudan ce?
A'a, ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya.
To, me ji hankalin ku kuka koyi turaren wuta na Sudan ba ma na Maiduguri ba?
Gaskiya, saboda ina bala'in son kanshi a rayuwata.
Kina son kanshi?
Eh.
Ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu?
Eh, to, ina ga zan yi shekara biyu.
Biyu? Lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a?
A lokacin ina jami'a.
To, kina jami'a, me ya ji hankalin ku?
Abin da ya ji hankali na shine gaskiya ina yawan siyan turare na wuta da su humra. To, kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyan sa, sai na ga to ni ma me zai hana ni ma in rinka yi? Idan ina yi, na farko zan samu zan rinka amfani da shi, sannan kuma zan rinka siyar da shi.
To, shi
ita ta koya
mu hada sana'ar hannu da haja da kuma karatu. Ya kika hada duka? Ya kika hada sana'ar neman kuɗi da karatu?
Eh, gaskiya kowanne ina bashi lokacin sa, dan haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai.
Hakika kai ga kaman na karatu?
Gaskiya ne.
To, wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu?
Eh, gaskiya ina samun alfanu sosai, dan gaskiya ba na rasa kuɗi.
Ba ki rasa kuɗi?
Gaskiya ne.
Shin nake dauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa?
A'a, ban dauke musu.
Kike dauke musu ba?
Ban dauke musu. Eh, to, zan ce ina taimaka musu gaskiya, amma wai ba sosai ba. Gaskiya kusan sana'ata sai in ce a kaina ne ga kuma al'umma, amma dai iyaye na gaskiya ba sa bukatar wai in taimaka musu. Ina taimaka musu ba za su ke ba, amma dai ba sa bukata kamar yanda dai wasu nakan koya wa su, ko kuma idan sun kamun kwastomomi akwai abin da nake dan in fitar da su, kuma sukan ɗebi kaya daga wuri na in ba su akan farashi, su ma su je su ƙara.
Shago gare ki?
Ba ni da shago. a gida nake kasuwanci na
kaga a gida kenan da mun kirga kin kafu ne an san da aka je ki gida ana sai ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani
gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa a hakan mutane suke ganin system bayani keke sai da abu kaza sai in ce eh ni nake faida kafin hakan
kina nufi idan kika sanya a jikin ki mutane suke gani sannan sai ki tallata musu
eh in dai na saka za a ce abu kaza yayi kiki kyau ke kike siyarwa koko sai in ce eh ni nake siyarwa wani bana ma bukatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani kawai sai su ce suna son abun kuma wannan ya gaya wannan ya gaya wannan to da haka gaskiya mutane suka san ina faida abu
wani ya kalubale aka fuskanta a wannan sana'a da ake tunani
gaskiya kalubale ana fuskanta matsalar ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba ga mata suna bada matsala sosai wata in ta karbi kayanki sai ta yi shekara bata baki kuɗi ba in kin mata magana ta ce za ta turo miki kusan kamar a ce karshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata maza ku dama ba su da matsala irin wannan da sun sai kaya za su baki kuɗin ki
kina sai da kayan maza ne ko maza ne in suka siwa matan nasu
ai ina sai da kayan maza ina sai da na mata
wani irin kayan maza ake sayarwa
ina siyar da yajintuka da shaddoji da kuma irin kaftan haka da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma
kana dinke ce dinka
ba a bani nake dinkawa ba wata ce take kawo mu
sai ki tallata mata in kika tallata mata tana baki laki ka fanne
eh ba wai bani kaso take ba za ta ban kan farashi in ta bani ita ga abin da zan mayar mata ni kuma ga abin da zan kara gaskiya
to ne irin kina za yi wa matasa musamman mata
gaskiya dai kiran da zan musu su yi kokari su rinka yin sana'o'in hannu in ma ba su iya ba to su je su koya saboda tana da mashigar amfani in dai kana yi to ba za ka rasa abun batarwa ba
kuma sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar tamu Maryam Kasim Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta yi hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
in sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shugaba a kasar nan ina tsammanin babu wanda za a ce yayi aiki kamar yanda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a kasar bai yiwa kana dan takara na jami'a sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sa zuwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Dai daga cikin abubuwan da ke damuwar mutanen jamhuriyar Nijar da ke da damuwa game da tsayar da Bazoum Mahamat a matsayin dan takarar shugaban kasa na zabe mai zuwa da shekarar 2021 da za a yi can kasar shine zargin da aka dade ana yi na cewa hukumar zaben kasar wato SENI tana gargashin ma'aikatarsa da yake wa minista wato ma'aikatar harkokin cikin gida. To Bazoum ya ce an dai yi wa abin bahaukuwar mahinta ne.
Tana karkashin ma'aikatar minista na cikin gida ta fannin in kama akwai wata dokar zaɓe bayan da an yi shawara a cikin ɗakin nan na shawarar jam'iyyoyin siyasa wanda ake ce masa NDP mu ne ake wannan minista na cikin gida ake ba ma dokokin yake gabatar da su a majalisar dokokin ƙasa. Ta wannan fannin ne kaɗai akwai irin wannan alaƙa da aka ce magana a kai amma ta fannin gudanar da zaɓe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe a tuna da wannan mana ai ba mu iya mu ce mu ba mu yarda ba da minister de l'interior ya gudanar da zaɓe ya yi tsarin zaɓe a kafa hukuma mai incin kanta kuma wanda kowa tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zabe. To ya kamata mu san abin da muke so, ba minista del interior bane yake gudanar da zabe. Kenan wannan zargin mu bai tada mu hankali ko kadan.
Muhammad Bazin kenan mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida ya zama matakan takarar shugaban kasa in Allah ya kama shekarar 2021 lokacin da za a yi zabe. To koya su mutanen Niger masu jefa ƙuri'a suke kallon wannan takarar ta Bazin da kuma alakar ta da gwamnatin shugaba mai ci yanzu Isuf Muhammadu.
Bukar suna Muhammadu Isuf gaskiya yake cikin Niger. Har kwanan gobe ma bayan shi, har Bazin ma bayan shi. Babu zalunci wannan iko. Allah gwana muna ayi zabe lahiya. Kuma zabe mu a bayan Bazin sai ya ci zabe. Kuma ga mu da daji mu yi sarari mu bada mai mutane kuma su ne kamar mu Bazin na Korena mai dare shi kuma Allah bai sa'a cikin wanga zabe.
Sunana Nyandu Ibrahim zancen demokrasi abinda muka san da shi idan aka ba mutum manda alƙawari ne ka dauka idan aka baka shekara 5 ga abubuwan da zaka yi na unwani ɗan ƙasa. A yanzu abinda muke gani ba alƙawarin da aka dauka ne ba ake yi. Wanda ya dauki alƙawari zai ba ɗan ƙasa ruwa, zai ba su abinci, zai kawo magunguna, zai jara makarantu. Yazo sai zancan an yi exchange an yi rompu ake muna kwana lahiya tashi lahiya na kasar mu ake sai Amerika ko Faransa za su zakwa su bulle shi. Demokrasi zancan jama'a ne, yanda jama'a suke so haka ya kamata a yi, ba zancan wani party guda dan yana da iko ba yace shi zai tsaida duk kaidodin yanda za a tayar da zaben. Mutum guda yace shi kandida ne, shi shugaban party ne, shi minister ne, kuma shi za a zartar da hanyoyi waɗanda za a zabe akan gare su. An san da nan babu gaskiya.
Madalla to a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilin manzacin yamma Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN. Za mu tashi ne daga kan maganar ayyukan da gwamnatin take bugun gaba cewa ta yi, kuma yadda wasu suke kallon abin da yadda ake alakanta shi da shi wannan sabon dan takarar da yake da goyon bayan gwamnati ta wato shi Bazin Muhammad. Bari mu ji yadda shi Adamu Manzo da ke wakiltar gwamnatin mai ci yanzu zai kokarin kare ta da ayyukan nata.
Sun sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar banda wa'anda jamhuriya ta horku wa'anda su ne suka kawo Niger. Ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin Isuf Muhammadu ta yi aiki a ƙasar. Amma a yau Hadila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ba a yi aikin komi ba. Babu abin da aka yi. ‘Yan ƙasa suna saurari. ‘Yan ƙasa wa'anda ruwan sha ya gagare su aka kawo musu ruwan sha tsarkakakki masu kyau suna sauraron shi. Su sun san an musu, shi bai sani ba. ‘Yan ƙasa wa'anda duk lokacin da aka shiga kunci gwamnati take kawo abinci ta saida musu da rahusa, su sun san da gwamnati ta yi aiki. ‘Yan ƙasa wa'anda suka yi shekara 15-20 ba su da hanya, a yau aka musu hanya sun sani kuma sun shaida an musu aiki. Kenan ya ce gwamnatinmu ba ta yi aiki ba, wannan ba gaskiya ba ne ba. Kuma in ya ce gwamnatin ba ta yi aiki ba, yaushe su suka fita daga cikin gwamnati? Yaushe ne rabonsu da gwamnati? A bisa kan fannin tsaro shugabansu Ibrahim Yakuba a cikin jawabinsu a wannan anniversary nasu da aka yi a Dutso ya jinjina ma gwamnati a saman matakai na tsaro da kayan aiki da aka bai sojawa da ake ci gaba da basu. Kenan mu bisa kan aiki ba a gaya mana. Kuma tsaye da ɗan takara Bazin Muhammad, mu MPNDS tarayya mu muka san Bazin, kuma mu muka tsaye da shi ɗan takara don mun san halayen shi, don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Niger kap ba wanda zai ce maka ya hi Bazin Muhammad tsaye da gaskiya. Babu.
Amma ya kwatanta cewa mutum ne wanda baya da haƙuri sannan kuma ga gaugawar hasala.
Ina tsammanin Bazin in bai da haƙuri da yau gungun jam'iyyun masu mulki na MRN da ya watsi shi ne jagoran MRN Bazin Muhammad, shi yake jagoranci MRN, kuma MRN tana nan daren da kamsai ƙara ƙarfi ma take.
Me zaka ce game da waɗanda ke kallon Bazin a matsayin ba ɗan ƙasar Nijar ba?
Waɗanda suke cewa Bazin ba ɗan ƙasar Nijar bane ba, su ɗan ina ne? Su daga ina suka zo? Ya za su ce Bazin ba ɗan ƙasa bane? A ina aka aje shi? A ina ya girma? A ina ya yi karatun shi? Mene ne yake nuna musu da cewar ba ɗan Nijar bane? wannan duka adawa ce. Adawa ce suke yi saboda sun tabbata insha Allah ta'ala an aka tayi zabi jam'iyyar PNDS tarayya za ta kashe shi. Insha Allah ta'ala muna da sakamako na mulkin mu da muka yi ayyuka da muka makasa. A yau garin ya mai in ka dibe shi. Duk wanda ya zo bako ina tuni gurin kongare din wallahi tallahi akwai baki da suka zo su da suka safka ayyudin jirgi dan wabillahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwan ce maka ta dan musulmi ta kai kai wannan mutumin yana aiki ba ya aka yi suka samu wannan ayyudin jirgi irin wannan dan Niger ba buturu bane dan Niger ya san waye ya mushi alheri dan mutum kamar yanda Hausa suke cewa dan mutum yace zai baka riga ka dibi ta wuyan shi
mallam Habila ko yan adawa na fargaba karawa ne da bazum Muhammad a wannan zaben na ga muka cewa mu mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda sai da bazum kuma sai dan takara yan kasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi a ladartar da shi na hadi maka amma da sharadi idan zabe za a yi na gaskiya amma da yake sun saba ba mu san ba wata kila Allah ne ya sa abin da zai faru gobe ya ka zancan ban san jam'iyyar PNDS tarayya ba lalle na san jam'iyyar PNDS tarayya saboda jam'iyyar PNDS tarayya ta mulki kasar Niger yau shekara 8 jam'iyya ce wadda ta kawo abubuwa da yawa na cikasa a cikin kasar nan a cikin jagorancin da ta yi jam'iyya ce wadda a lokacin ta kasar nan ta huskanci da ƴan kasar nan sun huskanci matsi na rayuwa matsi na halin laha ulai matsi na kakazanyi cikin rayuwar kasa
amma kar ka manta
ina zuwa a lokacin da yake cewa ban san jam'iyyar PNDS tarayya ba hakika na san jam'iyyar PNDS tarayya saboda jam'iyyar PNDS tarayya an danka mata mulki a yayin da a lokacin da suka ce kasar Niger ba wai arziki ne ba ta da ba lalan shugabanci ne take huskanta lalan shugabanci ne ba take huskanta rikin shugabanci na gari ne take huskanta samu saboda haka yau jam'iyyar PNDS tarayya ta nuna mana gazawar ta lalle na san ta wannan
me yasa sai an zuku
kuma na san jam'iyyar PNDS tarayya
kuka ga gazawar jam'iyyar PNDS tarayya
ba zai iya ga min lokacin da muke zaune tare da su ba mun yi zamani na ha'inci ko kuma na zuciya biyu
da wani irin zama
ina zuwa zama na tsakani da Allah muke da su saboda mu a cikin muna zaune da su muke ba su shawarwari ta hanyar da ya dace a matsayin kayar da ka zauna tare da mutum kuma abin da ya raba mu da su yana cikin ummal aba'isar da muka gane cewa makarkashiya da shirin da ake so a yi bai kawo mu kasar Niger kwanciyar
hankali da zaman lafiya amma furucin da yayi a baya da wanda
yayi a baya babu wani bambanci kana tsammanin har a yanzu mu muna iya yin zagun kasa game da duk wani shiri wanda zai kawo mu kasar Niger kwanciyar hankali ba dan jam'iyyar yan kishin kasa bane kuma har yanzu bisa wannan hankalin muke amma mun gano ka san kamar da su ko da shi tsarin su yake kaga yanzu ya ka zancan aiki ba wanda ya sai ce bai aiki ba eh mun san an yi aiki kuma aikin da aka yi an kirkiro shi ne da gangan dan a cutar da kasa cutarwa ta musamman wadda za ta yi tasiri ga kasa ga ƴan kasa na tsawon shekaru saboda duk ayyukan da yau adam manzo yake hadi nan sun yi in ka doka tun daga tsari wanda ya shahi gorubanda da suka yi sun yi tsarin gorubanda kowa ya sa abin da suka sa a cikin shi miliyan 140 yau kana cikin kasar nan yana ciki ya sani kwana muke yi da mu da diyan mu da matar take mu da iyayen mu a cikin kasar nan bamu da wutar lantarki akan an zuba kudi miliyan 140 a fannin samar da kasan samar da wutar lantarki ga birnin Yamai da ma watakila sauran jahohi ya sani haka ne kuma in ba haka ne ba ya ƙaryatar da wannan abin da na hudi a yanzu cikin wannan halin da muke ciki cikin fargaba ne kake yayu ka kwanta babu wutar lantarki wayannan kudaden ina suka shiga da su
to sanin ku da yake to in Allah kama shirin makon gobe za mu ji shin wa'ina aka samu kudaden da ake cewa da su aka yi duk wa'innan ayyukan da ake magana an yi domin suna cewa ai duk dimbin ba su saka ne kawai aka tara wa Niger da wanda za su gaje ta sannan kuma za mu tambayi shi ba zan da kansa kai tsaye ta yaya zai zama shine minista shine shugaban jam'iyya da ke mulki kuma shine minista wanda a karkashin ma'aikatar sa kuma zabe take kuma mashi an bi ka'ida ma wajen zaben shi da tsaye da shi wannan takara din babu wasu ƴan takara ne sai shi to muna gaya ta ku domin ku zo ku ji wa'innan bayanan da zamu kokarin kawo muku a shiri na gaban Allah ya kai mu azai muna guda ga su bakin namu Adamu Mansur da Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can birnin Yamai a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya
madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya
The host of La Nella